Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Laraba 9 ga watan Oktoba 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jin ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji hira ta musamman da shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya Hadiza Bala Usman kan batun rufe iyakokin Najeriya da kuma dambarwar siyasar jihar Katsina. Sannan muna tafa da maimaitin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumel. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuke bar mana akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Manyan jami'an sojin ƙasar Turkiya sun ce dakarunsu sun shirya tsaf domin kai wani farmaki cikin Siriya da aka jima ana shirya shi da zamar kawar da mayakan Kurdawa waɗanda Turkiya ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda, amma ƙasashen yammaci suke kallon su a matsayin abokanai na kut da kut a yakin da ake yi da mayakan kungiyar 'yan ta'adda na IS. A daren jiya Talata, rundunar sojin Turkiya ta wallafa a shafin Twitter cewa dakarunmu masu galaba sun shirya wannan farmaki da aka wa lakabi da Operation Safe Zone. Tunda dai wannan sanarwa ta sa jami'an hukumar kai ɗaukin gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya suka kira wani taro cikin hanzari. Panos Mumtis shine shugaban tsare-tsaren hukumar a yankin, da manema labarai suka tambaye shi ko me zai biyo baya, sai ya ce,
"The answer to your question is we don't know."
Yace amsar wannan tambaya ita ce ba mu san abin da zai faru ba. Muna dai fatan ganin alheri. Sannan mun shirya tsaf komin munin abin da zai biyo baya. Dakarun Turkiya dai sun ce ba wai mayakan Kurdawa kawai za su kai wa hari ba, amma da mayakan IS da ke yankin. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce ba za ta shiga cikin bakin abin da ta kira a binciken yiwuwar tsigi shugaba Trump ba, domin ba shi da hurumi a dokar kasar. Lauyan fadar gwamnati Pat Cipollone ya aika wa shugabannin 'yan Democrat na Majalisar Wakilai wata wasiƙa mai shafi 8. Ciki har da shugabar majalisar Nancy Pelosi, waɗanda ke bincike kan ko shugaba Trump ya karya doka ko akasin haka, da ya nemi Ukraine ta binciki Joe Biden da ke neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. A cewar lauyan, 'yan Democrat sun karya dokar da ke tabbatar da yin adalci da kuma matakan bin doka sau da ƙafa. Shugaba Trump dai ya sha musanta aikata ba daidai ba, inda har yakan cutuki 'yan Democrat saboda wannan bincike da suka sa a gaba.
It's just a scam.
Yace wannan ba wani abu bane illa damfara. Damfara ce da 'yan jam'iyyar Democrat suka kitsa domin ganin sun samu nasara a zaben da suka san cewa ba za su yi nasara ba a shekarar 2020. Sakamakon wani bincike da aka buga a mujallar Journal de Lancet da ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi fannin kiwon lafiya, ta ce sama da kashi ɗaya cikin kashi uku na mata a wasu ƙasashe huɗu sun kan fuskanci tsangwama da cin zarafi yayin da suka je haihuwa. Nazarin wanda hukumar lafiya ta duniya WHO ta gudanar a Ghana, Guinea, Myanmar da Nigeria ya gano cewa kashi 42 cikin 100 na mata kan fuskanci cin zarafi da ya haɗa da duka da zagi ko nuna wariya yayin da suka je haihuwa a asibiti. Daga cikin mata 2016 da aka gudanar da binciken a kansu, kashi 14 sun ce an ɗauki an dake su ko an mare su yayin da suke haihuwa, yayin da kashi 38 suka ce an zage su ko an musu tsawa tare da kunyata su yayin da suke haihuwar. Binciken har ila yau ya gano cewa akan yi wa mata da dama aiki ko tiyata domin a cire jariri ko a gudanar da gwaje-gwaje a al'aurarsu ba tare da an nemi izininsu ba. Sannan kashi 75 sun ce an ƙara musu al'aura yayin da suke haihuwa ba tare da an nemi izinin nasu ba. Labaran nan zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadan Amurka a Sudan ta Kudu Thomas Hoshek ya ce Amurka a shirye take ta ƙara ƙaƙaba takunkumi a kan ƙasar, muddin gwamnatin shugaba Salva Kiir bata aiwatar da matsayin da aka cimma ba domin kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar. Jakadan Amurka na magana ne da manema labarai a Juba, babban birnin ƙasar, a jiya Talata, inda ya kira ga shugabannin kasar ta Sudan da su mai da wato Sudan ta Kudu da su mai da hankali wajen aiwatar da matsayin da aka cimma a bara. Ga dukkan alamu jakada Hoshek na mai da martani ne ga wasu kalamai da shugaba Kir yayi a kwanan nan, inda ya ce za a kafa gwamnatin haɗaka nan da watan Nuwamba ko da shugaban ‘yan adawa Riek Machar ya shiga ko bai shiga ba. Jami'ar ƙasar Thailand na can suna ƙoƙarin ceto gawarwakin wasu wato ciro gawarwakin wasu giwaye 11 da suka gamu da ajalinsu bayan da suka yi yunkurin ceton junansu daga wata mafaɗar ruwa da ke wani gandun namun daji a yankin tsakiyar ƙasar. Da farko masu kula da gandun namun dajin sun yi zaton giwaye 6 ne suka mutu a ranar Asabar yayin da suke ƙoƙarin ceto wata 'yar matashiyar giwa mai shekaru 3 wacce ta zame ta faɗa mafaɗar ruwar. Amma a farkon makon nan wani ɗan ƙaramin jirgi mara matuƙi ya gano wasu ƙarin giwaye 5 a cikin ruwan da ke gandun namun dajin da ake kira kawayaye.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da cece kuce kan rufe kan iyakokin Najeriya da gwamnati ta yi saboda batutuwan tsaro da tattalin arziki, abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya tuntuɓi shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya Hadiza Bala Usman don jin yadda take ganin wannan batun, sai ta ce:
Ilimin wannan abu da matakin da gwamnati ta ɗauka mataki ne mai muhimmanci saboda Najeriya tana buƙatar ta riƙa ci da al'ummata da kanta. So in ka duba ka yi lura da yanayin shinkafa da muke shukawa a nan, shinkafa da muke girbewa na ita ya kamata mu ci, amma sai ka ga ana ta shigo da shinkafa daga wasu ƙasashe ba maimakon mu mai da hankali a namu, mu faɗaɗa mu ƙarfafa wa manomanmu su samu ƙarfin da za su riƙa yin shinkafa mai kyau wanda za ta wadatar da al'ummarmu.
To ana iya cewa wannan hana shigowan taya zai taimaka ma tattalin arzikin ƙasar Najeriya?
Lallai zai taimaka saboda in muka fahimci yadda ake matsala da wurin taki da wasu abubuwa, in gwamnatin tana ba da himma tana ƙoƙari wurin ba da taki da kayan amfani na gona, sai kuma akwai waɗanda za su ke shinkafa su yawanci in ka ga wasu kayan da ake shigo da su ko kayan naka ƙoƙarin a nan Najeriya za ka ga farashin naka zai sama, mutum ba zai iya kawo tashi ko shinkafa ko wani kayan amfani ya ce zai saida ba, waɗanda ake shigowa da za su zama da cewa sun fi sauki. Gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari muna ƙoƙari yadda za mu taimaka mu tallafa ma ‘yan ƙasa ‘yan Najeriya yadda za su samu sana'a kuma ingantatta.
To da dama waɗannan talakawan suna kuka da cewar ba a ainihin samar da wadatattun kayan aikin noma musamman aka yi magana taki ko kuma ainihin kayan aiki da suke na noman zamani musamman idan suka yi ƙoƙarin shigo da su ƙasashen waje a ma'aikataki da sauran jami'ai suna sa kuɗaɗe masu yawa wajen ainihin shigowa wajen samun duty kenan. Ta ya kuke ƙoƙarin tallafa musu don ganin sun shigo da kayayyakin nan ba tare da wani wahala ba?
Eh, kamar yadda ka sani akwai program da shugaban ƙasa yake na maganar taki. Taki da ake saida federal government yake saida taki nan kuma an ƙayyade kuɗin da za a mutane za su riƙa sayen taki. Sauran kayan aiki wani shigo da su akwai duty da ya zama cewa lallai dole ne a biya shi haka. Akwai kuma wanda duty din ya zama cewa jami'an tsaro ne kawai suke amfani da matsayin su su tursa sama mutane su ba su kuɗin ba wai kuɗin za su koma cikin kundin wannan bane ba. To waɗannan abubuwa shi ne muke ƙoƙari mu rage yadda ainihin duty din da ya zama shi ne na hukuma kawai za a biya ba waɗanda ya zama kawai dai ana tursa sama mutane su biya ba. Kuma akwai ƙari da cewa in ba a samu an bunƙasa noman da ake a nan ba da yin masana'antu a nan a lokacin da za mu san menene matsalolinsu. Yanzu kamar an hana shigo da wasu abubuwan ba a shigo da su dole ne mai amfani da na ƙasarmu. To cikin yin amfani da shi ne za mu fuskanci mu gane menene matsalar mai shuka shinkafa, menene matsalar mai manufacturing, daga nan sai gwamnati ta taimaka. Amma an muka bari kara zuba cewa ko menene aka yi daga wasu ƙasashen za a kawo su Najeriya a ita saida, ai kaga mutanen namu masana'antunmu da manomanmu ma za su taka zaba ma su yi noman ko su yi aikin masana'a har a san menene matsalar. To wannan abu zai taimaka ya fito da matsalolin kuma gwamnati ita kuma ta ba da himma ta kawo sauƙi wurin matsalolin da yake damun al'umma.
Yan kwanakin baya a gwamnan jihar Katsina Bello Masari ya yi wasu korafe-korafe wanda yake cewa akwai wasu 'yan siyasar jihar Katsina waɗanda suke a binnin tarayya Abuja, na wanda ya ce kina ɗaya daga ciki. Akwai ministan sufuri na jiragen sama Hadi Sirika, shi ma ya ainihin ce yana daga cikin waɗanda suke ƙoƙarin ganin bayan shi, waɗanda suke goya ma ainihin abokin takarar shi baya a Sanata Lado Ɗanmarke. Zaki ce dangane da wannan?
Wannan abin ya bani mamaki, ko ni da na gani abin ya bani mamaki da za a ce mun je muna aiki da waɗanda ba 'yan jam'iyyarmu ba. Amma na ga a cikin rahoton da suka yi sun ce za su bincike, suka gama binciken su za su bayyana da rahoton. So ina saurare in ga binciken zai fitar da yadda aka yi, aka ce wai ni na je na yi antifati. Abin ya bani mamaki, amma dai ina saurare in ji menene sakamakon wannan bincike da za su gani, ainihi me suke da shi da za su gwada cewa wannan yarfa da aka mana a ga cewa wannan yarfan ta zama gaskiya, saboda siyasa tana tare da yarfa su. Amma dai zan saurara gani, kuma zan nemi shi His Excellency in ji wannan magana daga ina ta samu tushe.
Akwai raɗe-raɗin cewar kin fara sharan fage ne na neman ki tsaya takarar gwamna a shekara ta 2023. Menene gaskiya dangane da wannan?
Wannan babu gaskiya cikin ta, ba ni da burin takarar gwamna, ba ni da ita ko kaɗan. So wannan kawai dai maganganun mutane ne. To in ana ƙoƙari a raya siyasa, ana ƙoƙari a raya al'umma, saboda a matsayinmu na 'yan jam'iyyarmu da 'yan jam'iyyarmu, to an tunka kanan abubuwan raya siyasa da sauran su, jihar kan haka wannan maganganu a kana da burin neman takara wani abu, ni dai ba ni da niyyar takarar gwamna ko da wasa.
Hadiza Bala Usman kenan, shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar.
Kin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. Ku bi malaman makaranta, 'yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke.
Madalla, Allah ya ji gan dan maraya. Yanzu kuma ga maimacin shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau shirin ciki da gaskiya zai koma kan batun zargin cin hanci da rashawa a kungiyar makafi reshen jihar Katsina arewa maso yammacin Najeriya. Cikin korafin da muka saurara daga ɗaya daga cikin 'yan kungiyar Musa Ahmad Funtuwa, wanda ke zaman mataimakin shugaban kungiyar, ya yi korafi kan yadda kuɗaɗen tallafi da kungiyar ke samu ke zirarewa zuwa aljihun wasu kalilan a kungiyar. Haka zalika ya nuna damuwa game da yadda akan samu shishigi tsakanin sarakunan makafi da shugabannin kungiya da ke kawo matsala a fannin gudanar da ayyuka. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Bayan da shirin ciki da gaskiya ya saurari ƙorafe-ƙorafen da aka gabatar mana, wakilin wannan fili ya garzaya zuwa wajen sakataren labaru na kungiyar makafi ta arewacin Najeriya, Muktar Sale, wanda ya ce suna sanar da dambar wadda ke faruwa kuma za su ɗauki matakin sulhunta takaddamar.
Sunana dai Kwamra Muktar Sale, sakataren yaɗa labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya.
Muktar Sale, ba yau aka fara zantawa da kai ba, ka ji korafin da mataimakin shugaban kungiyar makafi na jihar Katsina Alhaji Musa ko kuma Malam Musa Huntuwa yi a wannan shiri da ciki da gaskiya. Ya faɗi abubuwa da dama da suka shafi almundahana cikin wannan kungiyar. Shin kuna da wannan labarin abinda yake faruwa a Katsina?
To ni a matsayina na sakataren yaɗa labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya, sarkin makafin Katsina ya kira ni, ya min wannan bayani. Ciyaman ɗin makafi na jihar Katsina ya kira ni, mun tattauna akan wannan rikici nasu, kuma mun yi magana da shi Musa Ahmadu Funtuwa akan wannan rikici nasu. na nuna musu cewar wannan rikici nasu wani abu ne wanda yake na rashin fahimtar juna a tsakaninsu, wanda in suka tsaya suka fahimci junansu wannan rikicin za su iya su daidaita abunsu ba ma tare da wani yasani.
Ya za a yi su fahimci juna tun da shi Musa Ahmadu Huntuwa ya ce asusun ma kungiyar kusan an sa kuɗi, ba ma asusun ake sawa aka taɓa sawa ba wani lokacin, asusun na mutum ne kawai wani in an sa kuɗin sai a gaba sanan sun yi layar zana. Ta ina da irin wannan matsala ya za a yi su sasanta?
Na ji bayanan da ya yi. A bayanan da ya yi domin a ciki yana magana asusun kungiya ba komai. Asusun kungiya an share shi. Kuma ne mamaki da naji irin makudan kuɗin da aka kira a ciki. An kira miliyan 5, an kira miliyan 7, an kira miliyan 2. To kuma ne abin da ya bani mamaki? Yau ɗin nan, yau ɗin nan ba wai jiya ba. Ni na tabbatar da na kira ciyaman ɗin makafin Katsina ya ce min gashi a gurin bara. To idan ku hadde zan samu naira miliyan 5 in juyar da ita in ba a san inda ta nufa ba, in samu naira miliyan 7 ba a san inda ta nufa ba, in samu naira miliyan 2 a matsayina na shugaba ba a san inda ta nufa ba, kuma ban babbara ba. To ko zalunci ne wannan? Gaskiya zan roki Allah ya raba ni da shi. Kuma na tuntuɓi su kafin in shigo gurin nan, na tuntuɓi sarkin makafin Katsina, na tuntuɓi ciyaman ɗin makafin Katsina, na ce idan kun san da wata magana banda wanda kuka je kuka yi wurin mai martaba sarkin Katsina ku gaya mu, domin zuwa zami mu faɗa wa duniya abinda hali take ciki. Da suka tabbatar mu wallahi su babu wata magana tsakaninsu, su dai a tsakaninsu sun dakatar da shi ne a mataimakin shugaban kungiya. So da suka nace to da kuka dakatar da shi, ya kamata a ce sai ku neme shi a zo a zauna, wannan abun bai wuce sulhu ba. Kuma in kun ce kun dakatar da shi, ina maganar zonal coordinator namu na arewa ta yamma, ina kuma shi ciyaman ɗin makafin namu na ƙasa, a ta neme shi ya zo ya shiga, domin alhakin ya zo ya shiga ya warware wannan matsalar ne ba tare da abin nan ba.
Wannan maganar tun da yanzu ka ji korafin da shi Musa Ahmadu Huntuwa ya yi, wanda ya ambata kansa a matsayin mataimakin shugaban kungiyar makafi na jihar Katsina. Bayan wannan mukami naka na sakataren labaru, kai a Katsina, kai ba Katsina ne?
Hakan.
Yawa. To, faɗa mana wace hanya za ka bi ko za ku bi ku samu ku tabbatar da adalci a wannan
kungiyar makafin arewacin Najeriya za ta shiga ta fita? Dama ita a kullun abin da take fafutuka ta haɗa ya kan ƴaƴayenta. To mu za mu neme su, za mu nemi mai martaba sarkin makafin Katsina, za mu nemi ciyaman ɗin makafi.
Waye ne sarkin makafin Katsina?
Sarkin makafin Katsina shine Garba Nahuta, shine sarkin makafin Katsina. Za mu neme shi, kuma za mu nemi shi ciyaman ɗin makafi na Katsina, za mu nemi shi Musa Ahmadu. Kungiyar makafin arewacin Najeriya za ta shiga, za ta taka rawa ta ga ta daidaita wannan al'amarin da su, wanda an yi wa kowa adalci, magana gaskiya a ciki.
To mutari sali in haka ne, akwai abin da ya faɗa cewa shi Musa Ahmadu ya ce wata ma matsalar ita ce shishigi da ake samu, ko rashin kowa bai baya riƙe aikinsa tsakanin sarakunan makafi da kuma shugabannin kungiya. Wato ma'ana shi sarki ya tsaya a matsayinsa ta sarkin makafi, shi kuma shugaba na kungiya ya tsaya a matsayinsa na shugaban kungiya, ba shi shige tsakani.
Wannan ina so in tabbatar maka da haka, ka san duk abin da ya ginu a kai to yana da wahalar kankarewa. Amma yanzu saboda wayar da kan al'ummarmu da muke yi, sarki ya matsaya a matsayin shi na sarki, shugaban kungiya tsaya a matsayin shi na shugaban kungiya, ina tabbatar maka an fara samu cimma daidaituwa a haka.
Wato Muktar Sale, a kusa da ƙarshe, shin ita kungiyar ku ta arewa in ba shi shige za a yi muku ba kenan? Shin kuna da kuɗi a banki, wato ma'ana akwai kuɗaɗen da kuka tara waɗanda kuke gudanar da harkokin ku na kungiya?
Ka san ita kungiya ai ba ta yiwuwa a ce ba kuɗi. Dole irin mutanen da mu wanda ake muke kamar yadda na gaya ma an shi ne 5-10 mu tattala, saboda akwai lokacin da makaranta wannan kungiyar da ka sani yanzu aka fafutuka da take tana kokari yau in makahu karamin makahu ya kasa tafiya makaranta, kungiyar nan za ta yi kokari ta karo karo ko dan abin da gare ta a account dinta ta dauka ta ga ta tallafa wannan makahu ya tafiya yi karatu dan ya samu dogaro da kanshi, saboda ba ma so ya taso ya kasance ya zo yana irin wannan barace barace wanda mu ma kanmu wanda inda mun samu tallafi irin kaman na baya sun tsaya sun tallafa mana, kuma an tsaya an fadakar da al'umma su tsaya su tallafa al'umma da ba mu yi wannan bara.
Kare sada hukunci ka ba mu tabbacin cewa za ku gudanar da bincike dan gano gaskiyar wannan al'amari a yi wa kowane bangare adalci.
Wallahi insha Allah ina tabbatar maka wannan kungiyar makafin arewacin Najeriya za ta yi kokari ta nemi wa'annan bayin Allah, domin mu ba jin dadin mu bane a ce yau tsakanin mu kungiyar makafi ta Najeriya a ce yau shine muke tsa insa da ita wannan kace na ce yace wannan yace ba jin dadin mu bane irin wannan.
A ƙarshe mu tare Salif gaba daya rufi mana da wasu baituka biyu na infiradi masu nuna lalle ya kamata makafi ko sauran jama'a su rika gaskiya.
In aka zariya ma da sata ha sada kwace da keta saka zabu da yawan mugunta manta salla lokacin ta zunufi ne babu musu ba sa su zalumci da kwace cin amana kar kuma ce har dabo aikin batacce lodo ma dogo min zance halaka ne wanda be bari ba ba ka kasa isara banka ba ka ke tarar rikin ka inda saura rayuwan ka sai asa cuta jikin ka ba ka wai gari da lafiya ba.
To masu raro kun dai ji abin da ke faruwa game da kungiyar makafi reshen jihar Katsina da kuma alƙawarin shiga tsakani da kungiyar makafi ta arewacin Najeriya ta yi. Saboda haka anan za mu dakatar da shirinmu kuma sa ido domin ganin abin da zai faru. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, Zahraddin Sani da Nasira Adami Al-Hikaya. Ni Sarfi Lahashin Gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel sai kuma sharhin wasu jaridun Kamaru.
Kan fara shirin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Lamai Sade ta kasar Jamhuriyar Kamaru an labarta mana cewar shugaban kasar Musa Biya ya dauki wani mataki na ba sabon ba wanda ya sako masu dauke da bindiga su 333 yan bangaren masu tada kayar baya har ma da fusunin siyasa cikin su har da babban dan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto. Sai kuma jaridan Le Jour ta kasar Kamaru ita kuma ta bayyana mana cewar sabon prime minister kasar Kamaru Musa Jengote yayi namijin kokari wajen sauraron mazolin da suke a daban kasar Jamhuriyar Kamaru a taron da aka gudanar na kwanaki hudu domin hadin kan kasar. Sai kuma jaridan Du Sahel ta arewacin kasar Kamaru anda ita kuma ta gulmata mana cewar shugaba Biya ya kiyayi wa waɗansu manyan 'yan siyasan arewacin kasar afuwa waɗanda suke zaune shekara da shekaru a gidan kaso da ke birnin Yaounde. Cikin su akwai tsohon magatakardan da shugaban kasar Musa Marafa Hamidu Yaya da kuma tsohon shugaban kungiyar kwallon kafa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru Iya Muhammad. Jaridar Afrika Media kuma ta labarta mana cewar shugaba Paul Biya tare da uwar gidansa Chantal Biya hade da waɗansu ministoci sun sauka a birnin Paris dake kasar Faransa domin amsa gorin gayyata da shugaban kasar Emmanuel Macron ya yi musu kasancewa za su gyara waɗansu harkokin diplomasiya dake tsakanin kasashen nasu guda biyu. Jaridar Orphelin kuma ta shaida mana cewar hamshakin attajirin nan na kasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Baba Ahmadu Danfullo rikicin da ya barke a bangaren 'yan aware yayi asarar makudan kudade har miliyar 1 da miliyan 600 a kowane wata, kuma masu tada kayar bayan sun kwashe masa shanu sama da 10,000 waɗanda suka yanke su a ƙauyen Dawara. Jaridar Lusuwar kuma ta ce komai yasa sa Prime Minister kasar Kamaru Musa Diongoti yake neman yake yi wa Alhaji Baba Ahmadu Danfullo adalci kan irin asarar da ya tafka a cikin shekaru uku da ake gwabza fada tsakanin gwamnatin kasar Kamaru da kuma masu dauke da bindiga a bangaren yan awaren kasar. Jaridar The Guardian Sports kuma ta ce waɗansu shugabannin yan aware waɗanda suke neman kirkiro haramtacciyar kasar su Ambazonia sun ce a yanzu ne ma za su ci gaba da fafutuka na neman yancin su. Zamu kammala shirin jaridar namu ne da jaridar Reality anda ta ce babban dan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Maurice Kamto ya mika godiyarsa ta musamman ga shugaban kasar Mr. Biya domin sauko shi da yayi daga gidan maza Muhammad Awal Garba. Muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla gaida Muhammad Awal Garba da sharhin wasu jaridan Kamaru. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma nan Washington na cewa karfe 3:25 na dare. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum da ku suna na Aminu Shayi na garin Garbacce da zamar kuma ta Baligiya ta raba tare da Najeriya don yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nuna ɓacin ransa a kan waɗansu ƙalilan da suke a kan dukiyar Najeriya kuma mutane al'umma miliyan 150 suna cikin hali da kanin ƙwarya. Hakika ya kamata shugaban kasa ya nuna musu ba sani ba sabo domin dukiyar kasa ta kasance domin talakawan kasa su mori ta tabbatar da shugaban kasa ya ɗau mataki a kan su mai gani kuma a kwatoyin dukiya a yalmar kasa aiki.
Assalamu alaikum sashen Hausa mai mure mai magana bakan shin direban traila da ke garin Magama Gumau. Wallahi ra'ayin da rashin kokari ta bayar na a rage yan majalisar nan wallahi ya yi daidai domin ba wani abu da suke taɓuka a ƙasar nan sai dai wallahi wannan daidai ne ya faɗa ita kowane ɗan jiha ta ba da mutum biyu ko uku nan wallahi ya yi daidai. Haka muke son mai kishin ka.
Bibi Abubakar da Obo Sukaro kuna da ke. Yau a magana na a karfe na shi game da katin ɗan ƙasa da ake cewa kowa ya je yi. Yanzu na yi shekara biyu ko uku ba har yanzu katin bai fito ba. Idan yana da takarduna wanda aka ban a wancan wuri. Amma tabbatun cewa na aikin su baya da inganci. Kuma suna da wani munafunci a ransu. In ba haka ba ai da abin da ya ce rana ɗaya ka zo ka yi rijista a ba ka katin ka ba. Yau abu har shekara biyu ko uku. Har yawa ɗin ma na bayyana shi a nan bai shi.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Usman Dogo Madakara tun da kwarkwar mai jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnonin Nigeria an zaɓi an gama don Allah don Annabi. In suna so su yi ma talakawa aiki su rungume kowa da kowa yanzu siyasa ta wuce maganar bambancin siyasa ta wuce. Ya kamata da yan adawa in suka kawo shawarwari na gari su ɗauka su yi amfani da shi kowa ya zama nasu. Zancen bambancin siyasa gaskiya bai taso ba a halin yanzu.
To madalla kafin mu sallama ga Mahmud da labarai amma wannan karan a takaice.
Manyan jami'an sojin ƙasar Turkiya sun ce dakarunsu sun shirya tsab domin kai wani farmaki cikin Siriya da aka jima ana shirya shi da zumar kawar da mayakan Kurdawa waɗanda Turkiya ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda. Amma ƙasashen yammaci suke kallon su a matsayin abokanai na kud da kud a yakin da ake yi da mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda na ISIS. Fada gwamnatin Amurka ta White House ta ce ba za ta shiga cikin abin da ta kira binciken yiwuwar tsige shugaba Trump domin ba shi da hurumi a dokar ƙasar. Lauyan fadar gwamnatin Pat Cipollone ya aika wa shugabannin 'yan Democrat na majalisar wakilai wata wasiƙa mai shafi 8 ciki har da shugaban majalisar Nancy Pelosi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Turo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya tana din gabatar da shirin da kuma Salaman Abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa ku wuni lafiya.